'yan ƙasa da hukuma.
Kwadai ke ta daula kanki, ki ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranki, ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanki.
Masaurai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
'Yan majalisa sai mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba.
Za mu gabatar a daurar majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar yadda aka cire sojoji, kamar yadda aka cire sauran jami'an tsaro.
Ban ga ai mun adalci ba a ce daga IGD, IGA, IG su ne federal government ta kafa nasu. To su fifi zuwa kasa ba federal government ba aiki ba.
Batun nan na gwagwarmayar da tsaffin 'yan sanda a Najeriya ke yi na raba su da tsarin biyan fansho ƙarƙashin hukumar Fenkom. Shi za mu tattauna a shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau a dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina. Jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina.
Madalla. Masu rare jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya daga aiki a Najeriya na ci gaba da gwagwarmayar lallai ilalla a sauke su daga tsarin biyan fansho na kamfanoni masu zaman kansu waɗanda hukumar Fenkom ke sanya wa idanu. 'Yan sandan dai sun daɗe suna ƙorafi a kan yadda waɗancan kamfanoni da ake kira pension managers ko pension administrators ke riƙe musu haƙoƙinsu na sallama daga aiki da kuma ɗanɗaunin da suke samu a kowanne ƙarshen wata. Kamar yadda guda daga cikinsu mai suna ASP Zurƙai Wakili ke faɗi.
A duniya ɗan sandan Najeriya shi yake na ɗaya, amma a ƙasarsa shine kuma baya. Zaka ga ɗan sandan Najeriya ya bar aiki ya zama mabaraci a kan titi. Ni a matsayina na Assistant Superintendent of Police na bari da albashin kusan 125,000, yanzu ana bani 25,000 shi ma sai da je nemi su hayaniya a ofisinsu. Kaga wannan abun kunya ne ga Najeriya, ba ga mu 'yan sandan retired police din wanda muka bar aiki ba. Shi yasa muke tafafutuka kullum, idan akwai wani wanda zai iya faɗa ya faɗa, mu ji, ko ɗan ƙasa na gari ya faɗa. 'Yan majalisa sai mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma baya. Sannan kaga daga shi an kirkiri wani kamfani wai a Zamfara, wanda kuma wasu retired IGs ne suke da wannan kamfanin. Za a baka a cikin kashi hudu, an baka kashi daya na kudinka, wannan a cikin kashi uku shine kamfanonin wannan Fenkom suke juyawa, babu riba, balle mu san ina kudin yake nufa. Shine dalilin da yasa muke tafafutuka, muna neman
tunda kun yi fafutukan nan yanzu a wani mizani kuke ko a wace gaba ake?
Yanzu gabar da muke ciki, lokacin zabe ya zo, za mu ga yan uwanmu retired da su da ƴaƴansu da jikonsu jira mu, za mu gaya musu ranar da wanda za su taimaka mana za mu ce su zabe shi, wanda bai taimaka mana bai je karasa. Mun san a cikin 'yan majalisu akwai na kirki, za mu gaya musu. Yanzu muna nan muna jira ranar zabe, za mu gaya musu.
To amma ai kun je majalisa kuma har ma ofishin IG da sauran masu ruwa da tsaki, kuma an ce ma an kira dokan nan, an ce dan ai jin ra'ayin jama'a da sauransu. Kun je wannan jin ra'ayin jama'a?
Mun je wannan ra'ayin jama'a, har yanzu babu abin da ya tabbata. Mun bayyana musu cewar mu muna so a cire mu daga Fenkom, a ba mu kuɗin mu, amma pay off ne ai mana. Mun gaya musu
wato a biya ku gaba ɗaya,
a biya mu gaba ɗaya, a sallame mu saboda kawai tunda ba 'yan ƙasa ne mu ba.
Kuma ba haka dokar ƙasa.
To amma su haka suka yi wajen shekara 10 muna wannan babutukar, har yanzu babu wanda ya taimaka mana, babu shi.
Bayan kun je sun ce sun muku alƙawari za su duba.
Eh,
kun yi bibiya?
Mun bibiya, yanzu ga ya sun tafi hutu. Kowa ya tafi zaɓe, ya tafi neman ƙuri'a. Shi ne muke kira ga 'yan fansho kada su zaɓi wanda bai taimaka mana ba, wanda suka san zai taimaka mana zaɓe shi. Kuma za mu sake kira ranar zaɓe mu gaya musu wanda za su zaɓa.
To ku me yasa ne kuke son a mayar da kuɗin nan ne? Saboda ai a na bayan ma ƙorafi ne yasa aka ce a kowa ai Fenkom ɗin nan da sauransu.
Yawwa, ka zo gurin buƙatar mu a cire mu daga tsarin Fenkom, ko a mana pay off, ko a ƙirƙiri police pension wanda ya dace da sauran retired. Wannan hukuma ce ta gwamnati wanda muka san cewa za ta dau nauyin sa, ba wani mutum ba.
Shi ma dai takwaransa ASP Bello Tambol mai ritaya ya ce sun yi gwagwarmayar ziyartar Majalisar Dokokin Najeriya domin gabatar da wannan ƙorafi nasu na fita daga tsarin biyan fansho na Fenkom. Har ma suka bayyana a gaban kwamitin Majalisar Wakilai, kuma suka bayyana hujjojinsu.
an zauna din kuma an tura masa ne to ka duba mu tunanin mu da tashin hankalin mu tun zamanin farkon mulkin nan na Buhari da muka ganin za a mana adalci mun san ana kokarin a cire mu din kuma mun ga wani aikin da yake kokari a she kokarin da yake yi kai shi yake wa da sauran aiki nasu to aka cire DIG AIG AIG aiki bayan an cire su aka ce daga CP zuwa kasashen sankon din nan to shine adin ban mamaki gare mu mun san majalisa har yanzu tana da mata tsanzanna ta duba abin da ake ciki ta watsa kuma ban ga ai mana adalci ba a ce daga IG DIG AIG su ne kamar misali an kawar da su fadar gwamnati aka gurin nasu to su CP zuwa kasa ba fadar gwamnati ba aiki ba to su ne complaint namu a 2004 akwai aikin da zamanin shi yasa aka yanke mana wata siya mun yi korafi akai an kasa ce mana komai kudin dan mu ne har ya ritaya ya bari babu wanda aka dangal tunda aka ce Buhari ya hau mulki sai aka yi aka dauko mana wata certificate an cire min 2 times kudina an bani certificate dai ba a bani daya ba ana ganin Buhari zai dauki wani mataki akan zaluncin da aka mutane dan kon din nan tunda muka shige tare da ita muke aiki yau shekara 5 da ne ritaya naira 30,000 aka bani a matsayin kuma assistant superintendent of police kuma ba a kara min koko ba har kuma juya kudi na ake
to nan gaba a cikin shirin zamu ji halin da wannan batu ke ciki a zauren kwamitin majalisar wakilai ta tarayya
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙin sa ya tattara kodi ko ke na sa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin umma
masu tare rahotanni daga can majalisar tarayyar Najeriya na nuni da cewa kwamitin majalisar wakilai ta Najeriya ya rubuta rahoton sa akan wannan batu na neman a raba yan sanda masu ritaya daga tsarin biyan fansho karkashin hukumar PENCOM Honorable Kabiru Alassaririm shine shugaban kwamitin
muna nan muna kokarin jara wannan doka domin mu tabbatar da cewa an cire su kuma a yanzu da yake abubuwa a gaban kwamiti na ma an dade da yin su amma dai yanzu kwamiti ya gama aikin sa kuma mun rubuta rahoto za mu gabatar a daurar majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar yadda aka cire sojoji kamar yadda aka cire sauran jami'an tsaro
har yanzu wasu suna kokawa cewa fasalin da ake bayarwa misali za a ce ka tara misali miliyan 10 amma ba ka da iko ka taba ta sai dai a baka wani hatafi daga ciki
dama shi ma nan jara ina ɗaya daga ciki saboda kaso 25 ne doka tana da danga bayarwa ko mutum idan ka karba amma ba da matsaloli da ake fama da su na yanayin rayuwa wanda dai kaga ya gama pension ai ko sai ya gama aikin gwamnati yana son ya mai ƴaƴansa aure ko yana son ya gida da sauran sa zaka ce a nan 25% din ba ta ishe shi ba wannan yasa lokacin da muka yi taro na sauraron ra'ayin al'umma da sauran ma'aikata sassa daban-daban na bangaren gwamnatin tarayya suka kawo korafin cewa waɗansu suka ce suna son a ba su kaso 50 cikin 100 na abin da suke da shi waɗansu ma suka ce a ba su kaso 70 waɗansu suka ce a ba da kaso 30 to shi ma muna nan mun ba da recommendation abubuwan da muke ganin ya kamata a ƙara daga wannan kaso 25 kwamitin mu muna nan muni tare da mai kyau da kuma Allah ya yarda lokacin da na gabatar da wannan rahoto namu a gaban majalisar tarayya na tabbatar da cewa za su yi farin ciki domin mun kula da yanayi da ake ciki da kuma lalle ya kamata a ce an daga su daga maganar mace da karɓi 25% zuwa wani kaso wanda muke ganin zai iya mutum amfani
to akwai kuma batun cewa shi kansa kuɗin nan fa juya shi suke yi su pension managers amma da yawa suna ganin cewa kamar ba sa ganin ribar hakan din kun karbi irin wannan korafin kuma wata ko kun yi la'akari da shi misali mai ko zaro
gaskiya ne akwai wannan korafin wani abun akwai rashin fahimta wani abun kuma gaskiya ne yana da kyau a ƙara sa ido a tabbatar da cewa duk wanda ake juya masa kuɗin sa ya kasance ana nuna masa to lokaci kaza ga irin ribar da aka samu wanda shi ma yana kunshi a cikin tanadin da muka yi wanda zamu gabatar domin mu tabbatar da cewa dukkanin wannan pension ana biyan sa haƙƙin sa yadda ya kamata
Honorable Kabiru Alassaririm kenan shugaban kwamitin kula da harkokin pension na majalisar wakilan Najeriya kuma da haka ne muka kammala shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurti da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.